sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a China sun yi wa jami'an diplomasiya bayani kan binciken da aka gudanar dangane da musabbabin bullar annobar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. Gabanin hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da rahotonta da aka jima ana dako. Ana ganin jawabin hukumomin China yunkuri ne na fitar da matsayinta kan musabbabin bullar cutar, lamarin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin ƙasashen duniya. Amurka da sauran ƙasashen duniya suna dasa alamar tambaya kan yadda China ke kokarin yin katsalandin a kan binciken mai zaman kansa, yayin da ita kuma take zargin masu sukarta da saka siyasa cikin binciken, wanda ta ce an yi shi ne bisa tsari na kimiyya. An dai ta jinkirta fitar da wannan rahoto akai-akai, wanda wata tawagar ƙwararru ta ƙasa da ƙasa ƙarƙashin hukumar ta WHO ta kai ziyara Wuhan, birnin da cutar ta fara ɓulla a shekarar 2019. Wata gamayyar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da ƙara a wata kotun tarayya a jihar Georgia da ke nan Amurka, inda take kalubalantar wata dokar zaɓe da aka samar a jihar. Kungiyoyin na kalubalantar dokar ce wacce 'yan Republican suke goyon baya, wacce har ila yau za ta sa mutane musamman baƙaƙen fata shan wuya wajen kaɗa ƙuri'unsu. Shugaba Joe Biden da ya zamanto ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya lashe jihar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat cikin shekara 30 a zaben watan Nuwamba, ya zargi 'yan Republican ɗin jihar da sauran jihohi da yunkurin saka wasu matakai da za su take 'yancin yin zaɓe. Dokokin da aka samar sun haɗa da tsawara adadin shaidar da ake buƙata mutum ya gabatar kafin a bari ya yi zaɓe, a kuma rage adadin akwatunan da za a kada ƙuri'a, sannan a ba 'yan majalisar dokokin jihar ikon gudanar da zaɓe, da kuma taƙaita tsawon lokacin da ake ba mutane su yi sammakon yin zaɓe a zagaye na biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Mali sun zargi dakarun Faransa da kashe fararen hula a wani harin sama da suka kai a ranar Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mutane shida aka kashe, yayin da takwaran aikinsa na AP ya ambato mutuwar aƙalla mutum biyar. Lamarin ya faru ne a yammacin yankin Gao da ke ƙasar ta Mali, kuma shi ne karo na biyu cikin wannan shekara da ake zargin dakarun na Faransa da kisan fararen hula. Su dai dakarun na Faransa sun ba da rahoton cewa harin ya halaka wani gungun mutane kilomita 60 daga arewacin yankin da ake kira Deliman. Harin saman na daga cikin ayyukan da rundunar samar da zaman lafiya ta Barkan ke gudanarwa, wanda yunkuri ne da dakarun Faransa ke na fatattakar mayaka masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. Jami'an ƙasar ta Mali sun ce matasan waɗanda shekarunsu ke tsakanin shekara 15 zuwa 20 suna kan farauta tsuntsaye ne da wata bindiga guda ɗaya a lokacin da aka kai musu harin. Wasu jiragen ƙasar biyu da suka yi hatsari a kudancin ƙasar Masar sun yi sanadin mutuwar mutum 32, kana wasu 165 sun jikkata. Hukumomin ƙasar sun ce wannan shi ne hatsari na baya-bayan nan da fannin sufurin jirgin ƙasar na ƙasar ta Masar yake gani a baya-bayan nan. Jami'an tashar sun ce da alamu wanne ya kunna birkin gaggawa, lamarin da ya sa ɗaya daga cikin jiragen ya bugi ɗayan ta baya, har ta rugubi suka wuntsula gefen hanya. Kodayake daga baya, Firayim Ministan ƙasar Mustapha Madbouly ya ce ba a tabbatar da abin da ya haddasa wannan hadari ba. Yayin da jiya mulkin da dakarun ƙasar Myanmar suka yi doshi wata biyu, ana zarginsu da ci gaba da danne masu zanga-zangar adawa da jiya mulkin. A cewar wata kungiya mai suna Assistance for Political Prisoners Bama, hukumomin ƙasar na tsare da dubban masu zanga-zanga yayin da aka kashe wasu ɗaruruwa. Bayanai sun yi nuni da cewa gwamnatin sojin ƙasar ta ɗauki matakin katse hanyoyin intanet, abin da ya haifar da cikas ga hanyoyin sadarwa da masu boron suke amfani da su wajen shirya zanga-zanga. Alhaji Las da yawa daga cikin masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da ke adawa da juyin mulkin sun gudu sun ɓuya domin gujewa fushin hukumomin ƙasar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba matsalar tsaro ne a gabashin Sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya mai fama da aika-aikar 'yan bindiga daɗi. To madalla, wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya mana nazari akan yadda wannan matsala ke kara cima mutanen yankin Tuwa Ƙwarya.
Tun lokacin da aka fara samun tabarbarewar lamarin tsaro a yankin arewacin Najeriya, gwamnatoci sun yi ta dokar matakai na ganin an samu shawo kan wannan matsalar, amma har yanzu a iya cewa abin ya ci tura. Alal misali, a yankin gabashin Sokoto, inda yana cikin wuraren da har-haren ta'addanci suka tare da hankulan jama'a ainun, an jirge jami'an tsaro na soji da jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma ko da za a samu sauƙin wannan matsalar. Haka ma mayakan sama sun yi lugudin wuta a wuraren da ake kyautata da tumaɓoyar 'yan bindigar ne, inda har babban hafsan mayakan sama na wannan lokacin, ya Marshal Sanik Baba Abubakar, ya baiwa jama'ar albishiri na kawar da 'yan bindigar cikin ƙanƙanin lokaci.
Aiki ne na kowa da kowa, kowane ɗan ƙasa yana da gudunmawa da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro. Sojoji na nasu, gwamnati na nasu, jama'a na nasu. In aka samu wannan haɗin kai da kyau, ina fatan cewa ina ganin cewa lallai cikin lokaci kaɗan wannan abun zai kare.
To sai dai magana kawar da 'yan bindiga daga gabacin Sokoto har yanzu da saurare na Akaba, a cewar wani mazaunin yankin.
Ƙauyukanmu, in an ka faɗa maka tun daga Bargaza, Modaci, Ɗan Zance, Lugu, Gazau, Tuzai, Gawakuke, Tulba, Ƙaibaba, hadda kuma da mun kai iyaka da Sabon Birni da Adamawa, duk ba mu cikin kwanciyar hankali baki ɗayanmu. Yanzu haka abin da ka faruwa sati guda da ya wuce nan Tulba, wancan abu da ya faru kwanan baya, sun ka kashe mutum shi, sun ka shiga tigirin Tulba sun kashe mutum shidda. Tun daga wannan lokacin garin bai shiguwa gare su, matansu ma ba su shiga, masu tallano da sun ka yanke ba su shiga. To yanzu sun ka taho suna cin hadama, hadama da suke ci ba daya su kai ba. In sun ka zo wurin ka na irin 30,000 suka kina da 1,000 su baka. In kai magana su ce a kikuci ne sun ga baka, ai daji sai ne sun da sun riga sun sai sun da tukuci ne aka baku. To sun ce karkarin mutumin gaddaro da zan faɗa maka, sun ka tasan magangara. To gangara can su ko sun haɗa kai sun ce su ba su tashi sai daga kansu ba a ci musu karkara. To wannan take ci suna dawowa sun yi wayan ma, sun ka isko mutanen Tulba daji sun ka taba su kashi, kashi kuma rakwale a kowanne da aka yasi. To haka gaskiya muna cikin halin saka mai rawa, kuma mu muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya, umarnin da an kace shugaban ƙasa Buhari ya ba mun ga umarnin da ya bayar, amma har yanzu ba a aiwatar da shi. Ya ce duk inda an haka ɗan bindiga musamman da AK 47 a kashe shi. Kuma ya wada umarni a cikin daji mazan nasu tun da an san inda suke a fatattakin su a gama da su.
A matakin jiha ma, masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro sun bayar da shawarwari daban-daban tare da ɗaukar matakai daban-daban domin samun sauƙin matsalar, kamar wannan matakin da gwamna Aminu Waziri Tambol ya faɗa bayan kammala wani taro na majalisar tsaro.
Wadanda daga cikin abin da muka yi matsaya kan shi shine waɗannan ƙara hukumomin na isa Sabon Birni, Goroyo da Raba, da ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe ba za a ƙara barin babura suna yawo ba. Kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin. Saboda haka muna kira ga al'umma mun san cewa wannan abin zai ɗan kawo musu tsanki, a yi haƙuri. Mataki ne wanda ake ɗauka don a ga cewa Allah da an kai ƙarshen wannan matsala.
To ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan matakin? Idris Muhammad Gobir jagoran jama'a ne a yankin gabashin Sokoto wanda ke fama da matsalolin rashin tsaro.
Kuma irin kwanaki da aka ce mashin da mota ba su yawo, in dare yayi ai kaga lokacin da aka hana yawo da mashin sai su je su dauko mota ta dauko su ta kai su garin da suka so ta aje su da marece tunda sun shirya ma abun. In sun ka tashi su yi ta su yi sneaking su boye su ja jiki su yi abin da suke kuma su yi ta daga garin su tafi da shi. Har yanzu ba a rabu da ta ba. In mutum ya hana maka ba satin da ya wuce ba aka tayi garinmu nima ta aka kashe mutum 13 garuranmu aka je da garin Zago da Nasarawa da Rambadawa Tara a sami local government. To ni yanzu ni ina iya buɗe baki in ce an samu sauki koko a abun da aka yi an samu shigaba. Ai duk wanda zai ga mana magana a dai sami local government ƙarya yake ba gaskiya ba ne. Yes, magana ta gaskiya a tashi tsaye. Operation da aka ce za a yi da sojojin da aka ce an kawo da abin da aka ce za a yi a tashi a yi abin nan tsakani da Allah. Kuma ya kamata kamata mu shugabanni ko shugabanni gaba daya kasance muna hada ma gwamnati gaskiya al'amari tsakanin da Allah ba mu dinga daukar labari ba muna yin gabas muna ji gwamnati tana yin ma kuma ba daidai bane wanda aka sawa suna wannan aiki hada yanzu garin zago nan daga sabon binni kana iya tashi ka je garin zago cikin minti 10 kuma kan hanya ne kwalta ce amma barai suna cikin garin nan suna operation tun kare 12:30 sai da barai suka ta bayan awa 2:30 sai da sojoji suka je wannan gari to hada mini idan haka tana faruwa akan wannan proximity na daga sabon binni zuwa garin zago to ina ne sauran kauyen da sai kai ta 30-40 km cikin zaman mini kadan kai inda babu hanya wannan hukunta ce wala ka hukunta so kaga ya kamata gwamnati idan abin faru irin wannan a dinga bincike shin me yasa abin faru kuma me yasa idan abubuwan nan suna faruwa an ka faɗa ba mutanen nan koko aka ci gaba da ka faruwa in mutum bai je ba dan me ba a bincike me yasa ba je ba yes su shugabanni ya kamata da wadanda ke rike da local government da wadanda ke rike da jaha da wadanda ke rike da shugaban tsaro ya kamata kowane bangare idan abin faru a bincika me yasa bai faru ba sai a gano shin failure nan da abin ne ya faru daga ainihin community ne ba su wadi ba koko a'a daga su wanda ya kamata su je su hana abin ne ya faru ne abu su je ba koko a'a akwai dai wani abu ne wata manufa da ba a son a yaki abin nan ne sai mu san me ne
ko cikin watan Maris na wannan shekara ta 2021 gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura rundunar 'yan sandan Fafada karo na biyu waɗanda gwamnatin Sokoto ta baiwa motoci kirar Hilux guda 15 kuma gwamnatin Bole ya yi alwashin bayar da ƙarin wasu guda 10 duk domin a kawar da wannan matsalar.
Wannan matakin da aka ɗauka na ƙaddamar da wannan yaƙi na Operation Fafada karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin. Kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin.
Mazauna yankunan sun yi na'am da wannan kokarin da gwamnati ta yi sai dai sun bayar da shawarar yadda suke ganin ya dace jami'an su gudanar da aikin su.
Akwai su aluka game da namu, akwai su aluka game da Isa, akwai su aluka game da Ngwarayo. Amma abin tambaya a nan ne irin yadda suke gudanar da aikin ba haka ya kamata ba ni gare ni ga sauran mutanen mu. Kamata a ce su zama rapid response abu ya faru ana hada musu su samu da su ji. Ba su je ga hanya ba irin yadda muke ganin suna tsayawa suna operation haka hanya. Su tsaya a hanya hanyoyin da ake biya ana wucewa nan suke idan ƙarshe ta tashi. So wannan jama'ai ne namu ne dole ne mu haɗu wannan maganganu domin shugabanninmu da mu da kowa ya sani don a dinga gyara. Bayan yiwuwa ce to yanzu okay akwai operation Fafada a sabon birni amma an je garin Zago inda hanya take inda da sabon birni zuwa garin bai ci kilomita bai to ne ya kwaru. To ya kamata shugabanni su bincika mina ne suka yi kuma sannan ga su nan mun sa DPO sabin ya ɗauke su ya kai wasu garin Zago daga abin nan gatawa garin gatawa daga garin gatawa zuwa garin Zago ba za a kai minti 5 ba. To mina na faru da suka ji ana halbe-halbe garin Zago koko da an ka faɗi na ne me yasa ba su taso suka zo wani ba misali.
Sunana dai Sa'idu Neno Ibrahim ɗan majalisa mai wakilta ita sabon birnin ta Kudu inda abubuwan nan ke faruwa. Mun yi iyaka da ƙasa ta Nijar daga Basira Engabi, Kabobi, Sululu, Garin Damo waɗanda suka shahidu cikin Nijar ne. Idan ka je cikin Nijar ɗin nan za a ga sama da mota 40 duka na sojoji ne kuma sun hwake bakin iyakarsu. Duk ƙarfin Nijar bai ta kai kashi 20 cikin 100 na Najeriya ba. Amma sun zo sun kare mutanensu, sun kare dabbobin mutanensu, sun kare lafiyar mutanensu. Mu kuma muna roƙo ga ita gwamnati yadda ita Nijar ta ɗauki irin wanga mataki ta kare ƙasarta don Allah mu a kawo muna ɗauki. Don Allah a kawo muna ɗauki a kare jama'anmu, a kare mutuncin jama'anmu. Kada mutane su harzuka ko kuma su ɗauki wasu matakai na barin ƙasa saboda babu daɗi mutum ga ƙasar da yake an kasa kare shi kuma in ya ga inda za a kare shi kaga ba ka iya hana shi ya tafi.
Masu lura da al'amura yana ganin cewa muddin ana ɗaukar matakai amma ba a samun biyan bukata akwai bukatar sake lale da kuma gaya wa juna gaskiya a kuma daina ruɗin jama'a wataƙila idan aka yi haka a samu nasara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu ba ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin sashen Hausa da ke birnin Sokoto Muhammad Nasir da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Mutuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka, sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne, jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna Da Dan Gari, shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan kawancan sa, inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya tattaki har garin Kwara da ke cikin gundumar Ilela Umani a cikin jihar Tawad, jamhuriyar Nijar, domin dauko muku tarihin wannan gari. Kuma a lokacin da na isa a garin na Kwara, na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin, inda ya soma da gabatar da kansa.
Alhaji Isa Musa, an san yanna wanda ya retreat,
malamin makaranta wanda ya ritaya kenan,
wanda ya ritaya.
To muna mu san menene addan takaitaccen tarihin wannan gari, ko mu soma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma Kwara.
Mutanen garin Kwara ainihin su ne sun kai to da cibiri ta mara da sun kai to sun ka biyo Geza tare da Tawaga, shugaban Tawaga Bori aka ce mutun da shi da Tawaga shi, sai sun ka saka Geza sun ka zamna. Bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki, sai sun kace za su wani dan daji, daji na za su tahowa, za su ran haku kamar kamun kwari na daji. Shikenan sun ka zaka nan garin nan Kwara, sun ka zamna. Suna cikin zaman Kwara shikenan sai ubansu ya umurni da su, yace to ku tahi na aiki ku kalmalau, za ku gamuwa da Usman dan Fodiyo sarkin Musulmi. Shikenan sun ka zo sun ka ganin shi yayi maraba da su, da yayi maraba da su shikenan sai yace musu to za mu koma Kwari Nigeria na. Sai sun kace a mu mu cewa yi mu komo Kwara, ba mu tsaya nan ga don mu mahauka muki. Shikenan ce to ban barin ku tai ku dai. Shikenan ya yi mu rakiya ya taho, sai sun ka zaka nan ga Kwara. Da sun ka zaka nan, sai sun kai sallah azhar nan Dabi, wani karci na ana ce mai Dabi na Kwara, wata unguwa ta arka ce ma Dabi nan cikin Kwara. Usman dan Fodiyo yayi sallah tai ta azhar, da ya kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga bucin Kwara, gona Dalluku aka ce mata. Shikenan zashi taya ta za su wacewa, sai ce to Kwara wadan gida da gida ɗaya ga wace Kwara, yunwa dai ba ta wace Kwara, wada ba shi wace Kwara. Sai tsakanin wadan gida da gida yace Kwara nan hura ga tsami kwarya, kenan hura ba ta tashi Kwara. Kenan hadin da Usman dan Fodiyo yayi muna, mu da har bisa ga yanzu mun gane shi, don yunwa ba ta taba wace Kwara ba.
To muna mu san shi garin tun wannan lokaci, zoke yanzu an yi kamar mai gari na Kwara, kamar an yi gudanawa.
Lalle mai gari, abinda an kai mai gari, ina gani mai gari 16 har na Kwara har yanzu wanda a bisa.
To me yasa garin kamar ake ce mai Kwara Fulani?
Abinda ake cewa Kwara Pul ko Kwara ta Hilani, kenan da sarkin Hilani shi na nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal din ma da an kai kamar da sunan lakwal din Kwara ta an kai, tunda lokacin da mun ka shiga mu nan na aji na bulmuki, kama kantin ta akwai, kama cishe mu na akai, inda aka ci sai lakwal alibai, to cishe mu na lokacin nan ma ake. Kuma akwai bambanci don sarki shi na nan, kuma akwai wani gari da aka ce ma Kaura, kenan ga Kaura ga Kwara, kenan abin ma sai zan kama suna gudana. Akwai rudani, in ma su takardu ma an kawo, in wani rigai sai shi dauki na wani gari, in na Kwara sun ka rigai sai su dauki na Kwara, in na Kaura sun ka rigai sai su dauki. To sai annan sai an ka ce to ya kamata a bambanta, tunda sarkin Hilani nan sai an ka samu Kwara, Kwara Pul.
To sarkin Hilani kamar sarkin Hilani na ina
sarki Hilani, to nan na shi da ainihin shi nan na Kwara shiki, daga baya na ya koma Kwanni. Amma har yanzu akwai gidan sarauta nan ga, tunda bariki ma gidan sarauta na Kwara na ta sani, tunda yanzu Meri tana ran in wani gyara na za a yi wangana na Kwara, shi na kamata a ba kuɗi na gidan sarki Hilani, irin waɗanda aka basuwa kamar Meri daga basuwa.
To muna mu san kamar shi garin Kwara misali, ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin Kwara an martaba su, ko kuma wanda suke kaba da shi, wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin.
Abinda an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwaki, su abin su dai haƙana aikin su, don lokacin nan nama akwai ga daji, ba su unwani da kun in ba haƙo ba. Bayan shi sai martabobi, tunda akwai lokacin da waɗancan mutane idan nika zanci na abzina na ayawan tabuza sun zaka, sun ka so su kama ma nan mutanen wasu parti na mutanen gari yaki da sun ka zaka
can shekarun
baya, nika ma zance ba yanzu na ba, an daɗe daɗewa tun ma ba a yi ba mu don shi na mun kai don ni wanda bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma Mallam Garba Usman shi ya bani wannan tarihi tun 1986 ya ba wannan tarihi don shi ma ya babu
to kana bayanin buzaye wa sun
sunka zaka eh da sunka taho sunka to da kayayyakin sai an ce ai yaki ya zaka kwara shikenan to akwai masu martabobi tun da akwai wanda in halba kibiya in yace ta komo na inda shiki nan na za ta komo ta daki inda shiki to lokacin nan da sun ka zaka shiki nan shine an kasa gaba yace muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwar tan duk da ya taba ta waɗanda a can baya suka yi yace to da haka nan na sa mutane shine a gaba ga yaki duk inda ya sha ya halba ba daren nan wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai waɗance na da aka faɗa musu su mata su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun ka kore su ba samu nasara ba
to yalla har yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko akwai jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin hikimar da na gwadan zarumta
ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta yi da abin su kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shi hakanan
yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa daga gabas ko yamma gusum ko arewa da headquarter ta Bunduma da garin Ilela kuma a cikin daira wace daira ya za a iya kwatanta
garin kwara ina ganin da nan zuwa Ilela ina ganin muna da mun kai kilometer 50
yamma kuke ko gabas kuke
adar ta gabas na muke
adar ta gabas
tun daga ta hakan gana muke tunda ga adar nan kuma ga gabas nan nan ga
kuma cikin da'ira cikin komin
din komin da Ilela muke insha Allah
to muna yan musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatanta wanda ake iya kestawa
muna ganin ya kai wajen 4000 ko 5000 maza da mata insha Allah
kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala kuke
mu da yawanci mu kai Hausa kuma akwai Hilani
to in ka ce Hausawa su za su tunda an sa akwai Arawa akwai Gobira akwai Gobawa akwai Bare-bari akwai masu cagen barbar
ciki akwai Gobira ciki cikin Hausa akwai Gobira to kuma ana samun Bare-bari
Bare-bari akwai Bare-bari
akwai
Bare-baren Hausawa
Bare-baren Hausawa eh Bare-baren Hausawa amma babu Arawa cikin kwara
akwai Hilani
akwai Hilani insha Allah
babu zabar ma ciki
babu zabar ma
sauraronmu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni Haruna Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.